الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو تكس ga watan al-Muharram shekara ta 1438 hijiriya wanda ya dace da 29 ga watan 9 shekara ta 2017 miladiya zamu dora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafi mai albarka na الفصول في سيرة الرسول نا إمام ابن كثير التافن لكي مغانا أكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم در أيوسا دياقو أكن ديجي دوان دي بيجيبا عليه الصلاة والسلام يو منا درسينا شاترني كو أشرا ها نا أشرا darasi na 20 a cikin wannan littafi ma na zama na 20 idan da ku tuna mun fara magana akan yaqukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da wanda bai je ba tun farkon zuwan sa Madina to wannan yaqukan da zamu faɗa yan gajejjeru al-maghazi da al-bu'us da Annabi alaihi salatu wasallam ya je galiban an yi su ne kafin yakin badar kafin babban yakin badar guda biyu ne kamar yadda zamu zo mu faɗa akwai karamin akwai babban to waɗannan da zamu faɗa yau duka kafin yakin badar babba ne aka yi su yace faslun awwalul maghazi wal bu'us ghazwatul abwa wannan mun karanta yakin abwa da annabi yace an yi wannan yaki ne shine yakin farko da annabi ya fara zuwa lokacin da ya isa Madina a watan safar shekara ta biyu daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa Madina malamai sun yi bayanin wannan yaki cewa ba a yi yakin ba an dai su sa masa suna yaki amma ba a yi fada ba ma'ana ba a kashe kowa ba ba a sari kowa ba kuma an yi shi ne a wani wuri da ake ce da shi Waddan wanda da aka je manzon Allah alkawari ya yi tsakaninsa da Makhshi ibn Amr da shi da mutanensa Bani Damra ibn Bakr ibn Abdi Mana an yi alkawari na cewa ba za a yi yaƙi ba an yi sulhu a zauna lafiya cewa annabi ba zai taɓa su ba su ma ba za su taɓa shi ba shi yasa anan ya ce walam yalqa harban ba a yi yaƙin ba manzo Allah da zai tafi wannan wuri kenan kaga ya je ya bar wani ya rike masa garinsa Madina saboda abin da zai iya zuwa shine Sa'd ibn Ubada Allah ya yarda da shi Sa'd ibn Ubada sai kuma ba'asu Hamza ibn Abdul Muttalib malai ce summa ba'asa ammahu Hamzata radiyallahu anhu fi 30 rakiban min al-muhajirina laysa fihim ansari ila sayf al-bahri فالتقى بأبي جهل بن هشام وركب معه زهاء 300 فحال بينهم مجدي بن عمرو الجهني لأنه كان موادئا للفريقين سننكما من زن الله صلى الله عليه وسلم يا أيك واتو بفنسا shine Hamza ibn Abdul Muttalib na'am baffansa ne tunda dan uwan baban sa ne. Wani zai ce, to ya akai baban sa kuma suka yi rayuwa a lokaci guda, alhali mahaifinsa ya rasu duk yan uwansa sun rasu, amma shi wannan baban sa ne, amma kuma gashi suna tare. Kamar yadda muka yi bayani, sayyidina Hamza da sayyidina Abbas nan bakwannin annabi ne, amma shekarun da ke tsakanin su bai da yawa. Shekarun da ke tsakanin su bai da yawa. Kamar yanzu misalin mahaifinka, wato babansa ya daɗe yana haihuwa, watakila has mahaifinka ma watakila ya aure aka haife, kuma watakila kakanku shi ma akwai yara ƙanana a tattare da shi yana haihuwa, to zai iya yiwuwa a samu wato wani babbanka ne, ƙanin babanka ne, amma ka fi shi ma shekaru. Dan an ce wani babbanka ne, ba lalle ne ya zamanto ka fi shekaru ba. Zai iya yiwuwa wannan ƙanin mahaifiyarka ne, amma ka girme shi. Zai yiwu ko? Mumkin. To shi yasa kar mutum ya ji ya akai aka ce kuma har annabi ya aika shi ya tura shi kaza. Wannan sojojinsu shi ko mutum 30 ne cikin mutanen Makka kadai, al-muhajirin, babu mutumin Madina, laysa fihim ansariyun, an tura shi zuwa Saiful Bahar. Za mu zo mu karin bayani insha Allah. A lokacin ya haɗu da Abu Jahal ibn Hisham, aduwullah, maƙiyin Allah tabaraka wa ta'ala, shi kuma yana tare da sojoji sun kai mutum 300. Hamza mutum nawa ya je da shi? Na'am, Hamza mutum 30 ya je da shi, shi kuma wannan ya je da 300. Kenan kowane mutum ɗaya zai fafata da mutane 10 ne kenan, kasis. To amma akwai wani da ake ce da shi Majli ibn Amr al-Juhani, yana da alƙawari tsakanin musulmi da su ainihin wato kafiran, da haka shi ne ya shiga tsakanin su, ba a yi yakin ba, da kuma za a yi din da waɗannan 30 din da waɗannan 300, kuma da yake Allah ya ba su ƙarfin imani da tsayuwa da jajircewa. To kun Allah ya soya da za a yi din, kuma Allah zai ba su nasara, saboda imanin ne yake tafiya da wato gangan jikin nasu da zukatansu. Hamza ibn Abdul Muttalib shi ne shugaban, mana shi ne annabi ya ba shi a matsayin komanda, ya tura su ne su je su taro ko su datse hanya ga karabka matafiya na Qurayshawa wanda sun taho daga Sham, kuma a cikinsu akwai Abu Jahal. Annabi ya ce ko da Abu Jahal din a je a datse su a tsare su, saboda babu zaman lafiya a lokacin, kowa yana iya illata kowa. Har an je an haɗu an yi sahu da sahu na yaƙi, mutum 30 ɗin nan suna gefe, mutum 300 nan suna gefe, waɗannan suna fuskantar waɗannan, za a fara fafatawa. To shi wannan Majdi ibn Amr da muka faɗa al-Juhani sai ya ce a tsaya a tsaya a tsaya a dakata, don Allah a saurara. Shi yana da alaka da dukkan ɓangarorin na musulmi, idan ya musu magana za su ji shi, kuma su ma kafiran za su ji shi. To shi ya dakata ya ce a tsaya a sulhunta, kada a yi yaƙin nan. Wani abin mamaki, wannan abin ya faru ne a watan Ramadan, a watan Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda aka faɗa a tarihi, duka bai wuce watansa 17 a Madina ba, zuwansa Madina, ya baro Makka a cikin wata na 17 akai daga hijirarsa. Manzo Allah ya kulla ƙawance da abokantaka na zaman lafiya tsakanin sa da wasu koda ba musulmi bane. Ya tabbata cikin riwaya manzo Allah kullu kawance da wasu mutane na kabilar Juhaina tun farkon zuwan sa Madina. Shekara farko rabin shekara yace waɗannan mutanen makirai ne, dole sai an raba kafa bi yadda kadai shi musulmi da shi da mutanansa za su fuskanci waɗannan kafiran su kadai ba, a sai kulla kawance da wasu daga cikin kafiran dan ya rage musu ƙarfi. In an ce an kulla kawance to ba za ka yaƙe ni ba, ni bazan yaƙe ka ba koda ku addininmu ba ɗaya ba, alƙawari na zaman lafiya, amma za a kiyaye wato dokoki. Imam Ahmad ya ruwaito hadisi sahihi ingantacce kamar da malamai suka faɗa a cikin musnad din sa, ko da yake wasu malamai sun ce hadisin dha'ifi ne, akwai inqita'i a cikin shi wasu daga cikin malaman hadisi, amma ya zo mausul da cikakken isnadi a riwayar Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala a cikin ad-dala'ilun nubuwwa. Ibn Kathir ya kawo hadisin a cikin al-bidayah wa nihaya, duk da ya kawo shi mu'allaq ne, da ya kawo shi yace wa hada ansab. Manzo Allah da ya zo Madina kabilar Juhaina sun zo masa suka ce to su kabilar Juhaina ba musulmi bane, suka ce manzo Allah gashi ka zo Madina, ya Muhammadu ka zo Madina, kad nazalta baina azhurina, ka zo mu kulla kawance da kai dan mu taimake ka mu baka kariya a tsakaninmu da ƴan uwanmu waɗanda ba musulmi ba, kar su yaƙe ka tunda baƙo ne kai, zuwanka kenan, mu ma kuma ba za ka taɓa mu ba. Ka yadda tsakaninmu mu da kai ba faɗa. To haka dai aka faɗa, annabi ya kulla kawancen da su sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yana kulla irin waɗannan kawance da kabila da far'in far'in ta ma, kamar kace jama'a jama'a, yayi da wancan yayi da wancan yayi da wancan, wannan shine hikima. Me wato me hikimar wannan ƴan uwana a yanzu? Hikimar sa duk lokacin da mutum da yake ba musulmi bane ka kulla wani kawance da shi, to alƙalli ka rage sharrin sa akan ka. To mu abinda za mu fahimta a nan, zai iya yiwuwa a samu wata ƙasa ta musulmi, ha, wata ƙasa ta musulmi, kamar misali a ce ƙasar Saudiya, a ga kuma tana ƙawance, tana alaƙa, tana hulɗa ta jikadanci, jika ga dawo ta kasuwanci da Amerika ko da Ingila ko da wata ƙasa ta kafirai. To anan kaga kar a ce ai wannan kafirci ne, ai wannan ba daidai bane, suna alaka ma da Amerika. To annabi ma kaga dai gashi anan muna karanta asira, a zaman sa a Madina ya kulla alaka da wasu mutane da wasu kabilu waɗanda ba musulmi ba. Me hikimar haka? Rage wa kanka abokin gaba, ƙarfin abokanan gaban da kake alaka da su, shine fiqhun da ya kamata mu fahimta. Alal aqalli wanda kake alaka da shi, kake kawance da shi, in dai bai hana ka kai addinin ka ba, to ana kyautata zaton ba zai hada kai da waninsa ko da dan uwansa yazo ya fada da kai ba. Wannan shine hikimar, wannan kuma shine dalilin, kuma yanayi na rayuwa yakan sa mutum yayi wannan din. Yanayi, in nace yanayi, wani abu ne mai fadi, dalili da sababi yakan iya wato sababa haka. Ibn Sa'ad Allah ya masa rahama ya ambaci irin waɗannan kawance-kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da mutane waɗanda ba musulmi ba. Ya rubuta wa Bani Zur'a da Bani Addaba daga cikin Juhaina din ne, duk kabilar Juhaina ne, Bani Zur'a da Bani Addaba duk annabi ya rubuta musu takarda, ya gaya musu cewa annahum aminuna ala anfusihim wa amwalihim, cewa suna za su zauna insha Allah a cikin aminci akan kansu da duk da dukiyoyinsu, kuma zai ma taimake su duk wanda yazo zai fada da su. Annabi yace zan taimaka muku sai dai in akan addini ne, sai dai in akan addini ne. Sannan yace mutanen birnin ku da mutanen ƙauyen ku za a ba su kariya da tsaro, su ma dai ba za a zalunce su ba, ba za a shiga haƙƙinsu ba. Wannan siyasa ce ta zamantakewa, haka malaman sira suka faɗa. Annabi ya yi siyasar zamantakewa da mutanen da yake zaune da su. Ya rubuta wa bani Huraka da bani Jurma, su ma duk a cikin ƙabilar Juhaina ɗin ne, su ma duk an ƙulla wato ƙawance na zamantakewa da zaman lafiya ba tare da wato fada a tsakaninsu ba. Wannan kenan. Sai abu na biyu a cikin littafin sai ya ce Ba'asu Hamza ibn Abdul Muttalib, oke shi muka yi ko? Ba'asu Ubaidatu ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib. Ubaida ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib shi ma dai ɗan dangi ɗin ne, akwai ƴan kwantaka wato da dangantaka a tsakani in kun lura da yadda sunan yake. Wannan Hamza ibn Abdul Muttalib, wannan kuma Ubaidatu ibn al-Haris ibn Abdul Muttalib, shi ma annabi ya aika shi, bari mu ji me ya faru. Wa ba'asa Ubaidatu ibn al-Haris ibn al-Muttalib ibn al-Muttalib kai fi rabi' al fi rabi' al-akhir fi 60 aw 80 raakiban min al-muhajirin aidan ila ma'in bil Hijaz bi asfal saniyat al-mara'a سنية المرأة فلقوا جميعا عظيما فلقوا جمعا عظيما من قريش عليهم إكرمة بن أبي جهل وقيل بل كان عليهم مكرز ابن حفص فلم يكن بينهم قتال إلا أن سعد بن أبي وقاص رشق المشركين يومئذ بسهم فكان أول سهم رمي في سبيل الله وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد ابن عمرو الكندي دا أتبى ابن غزوان رضي الله عنهما فكان هذان البعثان أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف في أيهما كان أول وقيل إنها كان إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة وهو قول ابن جرير الطبري والله تعالى أعلم. يسيكما جمار أبيدة ابن أبيدة بن الحارث من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتر أبيدة ابن الحارث بن المطلب أوتر ربيع الآخر shi kuma an hada shi da mutum 60 ko mutum 80. Za ku ji adadin kaɗan ne saboda farko-farkon musulunci ne, ba jama'ar da yawa, amma duk da haka dai za a fafata. Mahaya rakiban suna kan abin hawa, minal muhajirin aidan cikin al-muhajirun, ya tura su zuwa wani ruwa ne a Hijaz, wani ruwa ne ma'un ne bil Hijaz, yana ƙasan saniyatul mara, sunan wuri ne, yana ƙasan saniyatul mara. Sun haɗu da tarin kafirai da yawa, laqaw jam'an aziman min quraish, wanda a cikin su akwai shugaban su Ikrima ibn Abi Jahl, dan gidan Abu Jahl Ikrima, yana cikin taron, shine shugaban. Wasu suka ce a'a ba shi bane, bal kana alaihim Mikras ibn Hafs, Mikras ibn Hafs shine. To amma shi ma dai alhamdulillah falam yakun bainahum qital, wannan sariya din wannan runduna da aka tura ta mutum 60 ko 80 ba ayyaki ba sai dai Sa'd ibn Abi Waqqas a lokacin yayi gaggawa yayi barin kibiyoyi da yawa kafin a surunta yayi ta zuba su yayi ta aika su rashaka al-mushrikin yawma idhin bi sahmin yayi ta harbe shi Sa'd din a wannan rana to ma aka ce wannan harbin da yayi shi Sa'd ibn Abi Waqqas shine harbin farko da aka fara yi a musulunci gaba daya idan an tambaye ka yaushe ne aka fara jan kibiya aka harba ta ga wani shine lokacin da aka tura Ubaidah ibn al-Harith ibn al-Muttalib wanda kuma ya fara yin harbin shine Sa'd ibn Abi Waqqas shine mutum na farko da ya fara wannan awwal sahmin rumiya fi sabilillah lokacin da ya fara barin kibiyoyin kafiran nan sai suka gudu ba su tsaya ba sannan wadanda suka tsaya din kuma aka sulhunta to a lokacin ne aka samu wa farra yawma idhin min al-kuffari ila al-muslimin al-miqdad ibn amr al-kindi wannan mutum miqdad ibn bani sunan shi ibn amr al-kindi yana cikin a lokacin yana cikin kafirin ya gudu ya dawo cikin musulmi da kuma utba ibn ghazwan wadannan mutane guda biyu sun gudu sun dawo cikin musulmi wadannan rundunoni da aka tura da muka fada a baya guda biyu a cikin su ne aka samu kuma kafa tuta ta farko a musulunci asalin tuta da kake gani tuta annabi ya kafa tuta ta la ilaha illallah a kada har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to tsakanin rundunar Hamza ibn Abdul Muttalib da kuma ta Ubaidah ibn al-Harith nan guda biyu malami sun yi sabani wanne ne ta fara zuwa ولكن اختلف في أيهما كان أول وقيل إنهما كان في السنة الأولى ما لم يسك شيء دك أشكر فركوني تهجر النبي صلى الله عليه وسلم دك أشكر فركوني تهجر النبي كما شيني رأي ابن جرير الطبري وبما لم تفسير أنهم كما مثلا تاريخي الله مثلا هما أبو عبيدة ابن الحارث كما يدم كفتا shi ma manzon Allah ne ya tura shi sallallahu alaihi wasallam kaga nan annabi bai je ba aika shi yake nan shi ma ya hadu da su Abu Sufyan a wata riwaya kuma aka ce Ikrimah kamar yadda muka dan gidan Abu Jahal kamar yadda muka karanta da ku a wata riwayar an ce hadda Abu Sufyan a ciki wani ruwa ne a Al-Hijaz an tafafatawa kamar dai da sayyidina Hamza shine ya fi sakin kibiyoyi a wurin ba ai fada can akashi wani ba kamar yadda malamai suka fada to sai dai shi ma din sa'ad din an harbe shi da suka ga yana tabarin kibiyoyi sai wani ya saito shi ma Sa'd ibn Abi Waqqas ya harbe shi sannan daga baya suka juya suka gudu suka tafiye su da Miqdad ibn Amr da Utba ibn Ghazwan ibn Jabir al-Mazini daman musulmai ne to amma suna hannun wadancan an gane to tunda an zo an hadu sai suka dan lallaba kamar suna layin kafiran sai suka samu suka silale suka dawo cikin musulmi to shine malamai suka ce idan a wannan yakin ba ai komai ba sai kubutowar waɗannan mutanen guda biyu kadai to ai an ci nasara ko ba haka bane ba kamar yanzu kaga ba dadi kamar yanzu a ce akwai ƴan uwan mu musulmi a hannun kafirai suna ta musu azaba zaka iya kwatanta yanzu yanda kake kana sallah kana azumi kana ibada kana kaza a ce tsautsayi yasa ka fada hannun kafirai ba ai rayuwar ai ba ta da dadi ai to waɗannan guda biyu Allah tabaaraka ta'ala ya kukutar da su a wannan wato yaki sai a rike Al-Miqdad ibn Amr da Utba ibn Ghazwan me ya faru sun fita ne dan su je su sada zumunci daga fita sada zumunci ne tunda akwai zumunci ai akwai haifayya a tsakani da kuma dangantaka to kuma sai dai daga baya da aka zo yakin suka gudu suka dawo to wannan kenan to sai yakin Badar ghazwatu badr al-ula ghazwatu badr al-ula malam yace okay ghazwatu buwata kai ko thumma ghaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghazwatu buwat fa kharaja bi nafsihi في ربيع الآخر من السنة الثانية واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مسعود فسار حتى بلغ بواط من ناحية رضوى ثم رجع ولم يلقى حربا ولم يلقى حربا أشن أقوي وتفائدة من وانا لتافي يفدا bamu faɗa ba in kun lura a lamba ta daya a can a yakin nan wannan wanda muka faɗa yanzu na ƙarshe a wannan shekara din da yace walakin ukhtilifa fi ayyihima kana awwal qila innahuma kana fi sanatil ula min alhijra wannan shine ra'ayin wato ibnu jarir to a wannan shekara din ne wasu daga cikin almuhajiruna Allah ya musu rasuwa shekarar farko din sun yi hijira sun bar Makka sun dawo Madina ana ta shirin da'awa da aikin addini Allah ya dauki ransu Usman ibn Maz'un shi Usman ibn Maz'un a rike sunansa shine dan uwan Annabi a wajen shayarwa mana an shayar da su a wajen mace daya kuma yana daga cikin waɗanda suka musulunta tun farko to Allah bai bashi nisan kwana ba sosai ana da'uwa Madina shekaran ta farko Allah ya masa rasuwa kuma yana cikin wanda suka hijira nan guda biyu zuwa garin Habasha shine lokacin da ya rasu Annabi ya ce a sa masa alama a kabarinsa a kuma yayyafa ruwa akan kabarinsa to shine zaka ga idan an yi mutuwa nan mutanen mu ake diban ruwa ana yayyafawa akan kabarin mutum bayan ya mutu idan cewa mala Albani Allah ya masa rahama ya magana akan wannan hukuncin yayyafa ruwan bashi da wani karfi a musulunci wasu ma suna sukan riwayar to amma dai alhamdulillah ana ta karantar da mutane ana musu bayanin meye suna ta karantar amma za ku ji asira ana faɗa Usman ibn Mas'un dan uwan Annabi a wajen shayarwa dinnan lokacin da aka binne shi Annabi ya ce ayyafa masa ruwa kuma an sa dutse alama yace ku sa mun a ta'allamu bihi qabr akhi dan gane kabarin dan uwana kenan ya halatta a sa dutse a matsayin alama akan kabari dan mutum in yazo ya gane kabarin babansa ko kabarin dan uwansa ko wani makamancin wannan kun fahimce ni to amma matsalar shi sa ruwan nan yanzu cewa akai ayyafa ruwa ko ku cewa akai a wanke hannu akan kabari mu dai yanzu yanda ake sai mutum ya gama dibar kasan kabarin hannunsa ya lalace da kasa bayan an binne mutum ana ganin an girmama shi an mutunta shi fa sai kuma a dibi me sai a zo kuma ana wanke hannu akan kabarin yanzu wannan tsakani da Allah girmamawa ne ko wulakantawa shi wannan mutumin in yana raye zaka wanke hannu akan sa mukulafa kun ga harkar jana'izan nan ana yin ta kullum yanzu nan ma ba mamaki mu fita mu je mu binne wani ko gobe ko jibi ko gata kuma magana ta Allah magana ta gaskiya ya kamata a ce a wanke hannu akan mutum ka wani a zo ku wanke anan zo ku wanke anan zo ku wanke anan ko kuma a wanke a cikin robar ko bokitin wannan ruwan da tinda shi za a mai ayyafa in dan girmama mamacin ne in dan mutunta shi ne ai ya kamata a samu ruwa mai kyau ayyafa masa alhamdulillah abun ma ba wani karfi bane da shi kar a zo ana wani rikici a ce wai ba ayyafa ruwa ba a ai kaman ba wani tushen kirki bane da shi rashin yin sa ma shi yafi ba dan komai ba saboda duk abin da nassi bai kawo shi karara ayi shi ba su fa amfanin a zo ayi shi amma zaka ga mutanen mu sun fi mai da hankali akan irin waɗannan ayyukan abinda ba a ce ayi din manan ake ta yi a igiyar da aka auna mamaci kaga an manta ta wani duk hankalin sai tashi subhanallah an manta igiya maza ga ta kusa ka sai ka ce cewa akai in aka binne shi ba a sa igiyar ba wani abu ne zai faru in an tsintsinka ta ma ba laifi akai ba igiyar irin igiya da ake auna mamaci kafin a binne shi a kabari ba ana zo ana kaman tape haka ba ana auna mutum ba ko shi ma haka sai ga duk an tada hankali a kai ko wannan barmushe da ake cewa barmushe ka ji ba sunan abun barmushe barmushe kenan barmushe waye mushen mamaci an gane me barmushe mayafi ko ihrami ko zanin matarsa ko bargwansu da yake lulluba shi mamacin ko wani yadi ko wani abu da ake lullubawa na kalli kafali shi ne ake ce da shi mai barmushe gaskiya da ba haushi ya canja mai suna da yafi dan bai kamata a ce wa gawar musulmi mushe ba na san ana ta faɗa amma ba mu yi tunanin ma'anar sunan ba barmushe to shi ma kar ka ga al'ada da bidi'o'i da ake a kansa in an ɗauko mutum na farko dai ba za su bari a ɗauko shi daga cikin makarar babu barmushen ba wai sai dai a haɗo da barmushen da shi a sa sai an sa shi a ciki sannan ana ɗora tukunya ana janyo shi ana sa tukunya ana janyowa ana sa tukunya ana janyowa da shi kuma waye ce sai an yi haka dole har ma idan wani ya ƙoƙari ya zare shi ah dakata sai an rufe tukunna kuma alhali ba da likafa ne a jikinsa a lullube shi to me amfanin likafa ne to ko mutum ba a sa masa wannan barmushin ba aka kai shi an yi daidai ina so ku lura da yadda al'adu da gargajiya ya lullube harkokinmu na jana'iza din nan wanda wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kullun ana zuwa makabartan nan kuma ana yin karatu amma sai ga wasu suna zuwa makarantar da su ake wannan abu a fara ɗebo wacce ƙasar ta gabar ko ta yamma ita za a fara zuba kai kar a fara sa wannan in ka ɗebo wannan ƙasar kana daga can wani ce kai ba haka ake yi ba kuma ba makaranta ya je ba wallahi a ga mai tsabar gargajiya ce da al'ada kawai ba haka ake ba wajin kowace ƙasa ba daga cikin ramin aka tono ta ba kowace da ta sama da ta ƙasa duk a zuba ta abin ne in dai a shari'a ne babu laifi cewa aka yi a ɗauki mutum a sa shi a binne shi shikenan haka daga kabari ai talabka mutum ƙasa ai talabka tattaro ta kwaso wancan ɗebo sai ka ce wani laifi ne idan aka yi idan aka binne mutum an bar wata ƙasar da aka binne shi ba a dora masa a kanta ba sai an daga kabarin nan yayi tudu a lokacin ba a tuntuban annabi me yace ga shi dai an sa shi a kabarin ana neman masa rahama sai a ce Allah hada shi da manzon Allah amma kuma an saba wa manzon Allah a cikin abinda za a yi na binne shi Allah hada shi da manzon Allah amin amma me yasa za a sabawa abinda annabi yace ayi a mamaci kuma ana so ya samu rahama ya samu jin kai annabin nan ya faɗa ya ce ga yadda yake so ayi yace in an binne mamaci a auna tudun ƙasar kar ta wuce taƙin hannu ɗaya wannan haka kowa yana da hannun shi matsakaicin mutum takin sa tudun sa kabarin kai ya wuce haka daga ƙasa zuwa tudun shi saboda muhimmancin wannan abun Ali ibn Abi Talib ya kira ba shi magirbi magirbi da fartanya yace shiga makabartar baki annan duk kabarin da ka auna shi ya wuce tudun hannu ya wuce take dai ka sare kabarin kaji fa ka sare kabarin kuma hakan Ali ya je ta faffaskarewa wanda aka samu irin wasu an zo an binne Annabi baya nan da sauransu a wasu ba a mako la ba ko wasu ma ba san hadisin ba duk Annabi ya daidaita ashe addini ne binne mamaci ba gargajiya bane ba al'ada bane ya kamata ashe a tuntubi shari'a me tace ba daidai bane a zo a bautar da mutane akan abin da ba malami akan sa ba malamin da yaje karanto kuma abin tausayi shine akramakallahu sai kaga da waɗanda suke da addinin masu ilimin da waɗanda ake ganin su malamai ne a cikin al'umma da waɗanda jahilan ne duk haduwa ake kawai mai al'ada tace ai kawai to da Allah mu kula da waɗannan abubuwan mu dauke shi a matsayin ribar kafa kuma mutum gaskiya yayi kokari ya rubuta wasiya tun wuri cewa in ya mutu a binne shi akan tsarin sunna ka fada in ma suka saba wa Annabi ai wajen binne ka kai ka fita ka fada cewa duk ranar da na mutu ayi min irin yanda aka yi wa Annabi a nemi masana sunna su binne ni ba wai a bar wa masu tonan kabari sune malaman ba mai tonan kabari shine malami maganan mai tonan kabari shi ake bi ba wulakanta shi akai ba amma ba harkar sa bace ba tunda ilimi ne shi dai yana da karfin da zai sa diga yayi tono an sallama masa anan amma ba da fatawar ga yadda za a yi wallahi ko binne mawacin sai a dauko ga wace kai ko aje ba haka ake yi ba da malaman da waye kowa sai ce eh a ta akalle su ai sun saba ai aikin su ne sun saba aikin su ne ami sai mutum ya saba aikin sa ne yazo yana yi akan kuskure sai a kyale shi kuma a zuba ido a kyale sai yanda suka ga dama za a yi kai zo kai rike nan gurin kai sai ya rinka zaben katti masu karfi kai zo kuma ga abinda Annabi ya ce in an zo binne mamaci na jikinsa Allahu akbar na kusa da shi shi zai sa shi a cikin kabari saboda wa'azi idan uba ne ya mutu ina ɗansa na jikinsa yana kuka a ce zo ka kama amma mu yanzu abin da ake a ku kyale shi kyale shi ku bar shi ku bar shi ku bar shi zo kai zo ka kama zo kama to Annabi ya ce a nemi na kusa da shi wai irin wai ana tausaya masa an tausaya masa an saba sunna kukan da yake yi zai yi ya gama shi ma uban nasa nasa uban ya mutu yayi kukan ya gama ya zo yanzu zai gwanda ku bashi a matsayin wa'azi ya sa ya ji cewa shi ya dauki uban sai ya sa shi a rami watakila bai da kirki a gidansu ku kawo shi gindin kabarin ya jefa kafarsa ya ga inda aka sa ubansa watakila in ya dawo ya kyautata ah bi jare shi ku bar shi ku bar shi a rashi tsaya kawai yi zaman ka yi zaman ka yi zaman ka kun kashe sunna dan akwai manufa da Annabi yace mutun danginsa na kusa da shi ya dauke shi ya sa shi idan mace ce mijinta yazo ya kama ta ya sa ta in ba mijinta a nemi kaninta ko yayanta amma ba ko ina ake tambayan wannan ba kawai dubawa ma ake yi a ga waye yake da dan karfi madakin dawa wanda zai iya daukan gawar ya tsoma ta a ciki ya binne ta Allah ya sauke ayi kokari a kyautata ayi kokari a gyara yin haka shine zai bamu nasara da dacewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fita zuwa wannan wuri buwata ake cewa ghazwatu buwata fa kharaja bi nafsihi da kansa ya fita a watan rabi'il akhir a shekara ta biyu sannan ya sa Sa'ib ibn Usman ibn Maz'un ya zaman ci ne wanda zai tsaya masa kula masa da garin Annabi ya yi ta tafiya har sai da ya je wannan wuri na buwata a bangaren Radwa min nahiyati Radwa ake cewa min nahiyati radwa amma ba a yaki ba anan mai littafin bai fadi mutun nawa bane ba a wata riwayar malaman sira suka ce mutun 200 ne kuma anan bai fadi sababi da dalilin da ya fitar da annabi ba daga nan sallallahu alaihi wa sallama to shi ma ya fita ne dan ya tari ko ya tsare Quraishawa karafkar su suka tafi a cikin su akwai Umayya ibn Khalaf sannan su kuma cikin Quraishawa akwai mutum 100 kuma sun taho da raƙumi 2,500 raƙuma 2,500 sun taho da arziki kenan to ina ne buwatsa din buwatsa din wasu duwatsu ne shine ake cewa gazwatu buwatsa ko buwatsa wasu duwatsu ne a wannan wuri da ake cewa radwa buwatsa duwatsu ne to annabi ya je bai samu labarin bai tarar da ko in ce bai tarar da ita rundunar da ya je datse hanyar su ba bai same su ba shi yasa ba a yi yakin ba a watan Rabi'ul Awwal ne kamar yadda muka yi bayani wasu malami suka faɗa shekar wata ina jin akwai wata ya kai wata 13 a wata riwaya malamai suka faɗa Allah ya musu rahama akwai ghazwatul ushayra shine na gaba ko ghazwatul ushayra thumma kanat ba'daha ghazwatul ushayra wa yuqalu bis-sin al-muhmala usayra kenan wa yuqalu al-ushayra'u الأشيراء خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم في أثناء جمادى الأولى حتى بلغها وهي مكان ببطن ينبع وأقام هناك بقية الشهر وليالي من جمادى الآخرة وصالها بني مدرج ثم رجع ولم يلق كيدا وقد كان استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد وفي صحيح مسلم من حديث أبي إسحاق السبيعي قال قلت لزيد بن أرقم كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 19 غزوة أولها الأشيرة أو الأشيراء مالا ابن كثير كي تسنن باين غزوة بواد وأن النبوات مكفدا سيكما غزوة الأشيرة أكنتي ghazwatul usayra maimakon ushayra mun ganin bishin ne ushayra to kuma a wani wurin akan ce usayra bisin almuhmala marar digo akan ce kuma ushayra'u wannan ushayratu suna na uku ushayra'u ko dai ushayratu ko usayratu ko ushayra'u annabi da kansa ya fita a watan jumadal ula sallallahu alaihi wasallama har sai da yaje wannan wurin kenan ushayratu din ko usayratu din ko ushayra'u din sunan wuri ne yace wa hiya makanun bi batni yambu wani wuri ne a yambu annabi sallallahu alaihi wasallama anan ya kammala jumadan al-ula din watan bai cika ba da sauran kwanaki ya zauna sai da kwanaki ya shiga ma jumadan al-akhirah daga jumadan al-ula har jumadan al-akhirah to amma alhamdulillah zaman yayi amfani dan an samu sulhu da bani mudlij sun sulhunta da kabilan bani mudlij manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida wa lam yalqa kaidan bai gamu da wani kaidi ko wani makirci na abokanan gaba aka yi fada ba to nan ma da yazo zai tafi ya ajiye wani a Madina za ku lura sunnar annabi siyasarsa in dai zai fita to sai ya bar wakili dan haka ake shugabancin al'umma mutum bai kamata yana jagorantar wani wuri ya tafi bai wakilta wani a matsayin wakilin sa ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar Abu Salama ta ibnu Abdul Asad Abu Salama ibnu Abdul Asad shine wakilin sa a Madina kuma yana da siyasa ba mutum daya kullun yake ajiyewa ba kai da baka tsammani kawai sai ya ce ga kai ka zo ka rike garan shi ya tafi dan kowa ya taba ya ji shugabancin yazo a cikin sai muslim hadisin abi ishaq as-sabi'i yake cewa na ga ya wa zaid bin arqam shin nawa ne ya kukan da annabi yayi yace 19 gazwa annabi yayi yaki guda 19 guda 19 yace na farkon sa shine ushaira dinnan wannan a wannan riwaya kenan amma kun ga mun karanta riwaya cewa yakin waddan dinnan shine na farko ya zuwa madina abin da ya fara kenan to shine anan mai riwaya yace ushairatu ko kuma wato ushaira ushairatu ko ushaira malaman sirra sun fada Allah musu rahama annabi alaihi salatu wassalam ya fita ne cikin mutane 150 kamar nan ibnu kasir bai kawo adadin mutanen ba ko to karin anan da fa'idar da zamu karu shine mutum 150 ne 150 kenan a wata riwayar aka ce mutum 200 mutum 200 cikin sahabban sa me dalilin fitar shi ma dai za a tari karabka ne na Qurayshawa sun tafi daga kasuwanci a hanyar su ta Sham ta zuwa Sham to amma sun riga shi kafin annabi ya zo sun wuce kuma ba za a bi su can ba to shi ne dalilin da aka ce ba a samu yin fadadin ba to wannan kenan to amma ya annabi ya zauna ya jira an ce sun tafi ko sai ce to zamu jira su za su dawo to shine ya dauki wannan kwanakin da nan Imam Ibn Kathir yake ce mana wa aqama hunaka baqiyatu shahr wa layali min jamad al-akhir ya kammala watan jamad al-ula sannan sai da ya shiga jamad al-akhir wasu kwanaki me dalili sun wuce yana jiran su dawo annabi yayi kokari an yi zaman tsoro an yi zaman firgici mallam to kuma da wannan din ne musuluncin zai samu karfi dan in aka bar su suka yi karfi ba za su bari a ce la ilaha illallah a bayan kasa ba wallahi ba za su bari ba ba za su bari a yi sallah ba walam yalidu illa fajiran kafara za su yi ta karfi ne su kare yawa to haka ake tsoron tsoro wannan ya taba wannan wannan ya taba wannan amma abun mamaki da ya tsare din yana jiran su dawo da suka dawo amma kuma sai suka kubuce suka gudu ina jin ko sun gane ne annabi bai hadu da su ba to yan sun tafi ko sun gudu kai ba a ji dadi ba ga kwanakin da aka bata dabbobi sun sha wahala an yi ta zama annabi ya baro iyali an baro Madina an yi waye to wannan yakin shine dalilin sababin wato samuwar yakin Badar babban da zamu karanta wani sati insha Allah ya sake suka sake fitowa a wancan babban yakin Badar din kenan shine annabi ya ce sai ya je ya tsare su to shine kuma dalilin da tunda ba a yi wannan ta ushaira din ba to sai kuma aka yi na yakin Badar al-kubra wanda zamu zo mu karanta insha Allah to anan ma din annabi sai da ya zaman siyasa ya dan yi alƙawari na zaman lafiya da Bani Mudlil da mutanen su daga Bani Damra annabi ya koma Madina ba a yaki ba shi kuma annabi yana da wata 16 kenan a Madina a wannan lokacin ya zo cikin Sahih Bukhari an fada cewa an yi wannan yaƙi amma ba a yi bayanin dalla-dalla abin da ya faru ba amma dai ga abin da malaman tarihi na sirra suka fada malaman sirra sun sake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla wasu alƙauruka da dama, difa'ul mushtarak, wato bawa juna kariya da aman, tun farkon zuwan sa Madina kamar yadda na yi bayani. Kuma ba wai yayi ne dan sai in za a fita yaki yake ba, ana zaune din kawai sai annabi yayi. Wanda Allah ya rubuta takarda ta neman zaman lafiya da sulhu da alƙawarin zaman lafiya din zuwa ga Budayl ibn Warqa da Busr da Sarawat bani Amr al-Khuzai, al-Khuzaiyin dukan su shugabannin su. Wanda Allah ya ce yana dana ƙarfafa musu cewa za a zauna lafiya da juna. Yace shi ta bangaren sa bai da matsala da su. Suka ji dadi aka kuma zauna lafiya da. Ibn al-Asiri ya kawo a cikin Usul Ghaba da Ibn Sa'd. Sannan annabi ya rubuta takarda zuwa kabila Aslam cikin Khuza'a. Shi ma ya tabbatar musu cewa akwai munasara da zaman taimakokeniyar juna. Ina faɗin wannan ne, ina maimaita dan mu rike ashe zai iya yiwa yanayi wani lokacin musulmi ya nemi taimakon kafiri. Haka ne shine amfanin karanta sirra, tunda an ce mai koyi da annabi ne. Akwai yanayi, ba kowane mutum ne in kaga ya nemi agaji da tallafin na wani wanda ba musulmi ba, ko a zamantakewa a gari, ko a harkar kasuwanci, ko ƙasa da ƙasa, kawai mutum zai ɗauki zafi ya ta faɗa ya ce ai wannan ai kafirci ne, wannan ai nuna wane ne sauransu. Ina fatan muna fahimta. So shine in mun karanta wannan mu rinka gane meye hikimar da ta sa manzon Allah yake yin irin wannan abu sallallahu alaihi wasallam. Shine riba benefits din karatu, amfanin da zamu. Kuma yanayin rayuwa dole ya tabbatar mana da haka din, dole sai kai wani abu. Me zai taba yiwa abin nan ba? Yanzu hijira da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai a lokacin zai tafi Makka, zai fita daga Makka zuwa Madina. Kaga sai ne nemi taimakon wani kafiri. Yace ya nuna musu hanya. Shi ya san hanya ne mutumin. Annabi ya amfani da shi yace za mu biya ka. Amma ya nemi kafirin wanda yake mai gaskiya. A cikin kafiran ma za ka ga kafiri ne amma yana da gaskiya irin tasa. Ma'ana ba zai cuce ka ba. Yi ta maka mu'amala irin ta musulmi. Har yanzu ina faɗa ina daɗa maimaitawa. Yau da gobe ta nuna mana daga cikin musulmi halayenmu, kamar misalin masu yin wasu sana'o'i, za ka ga wallahi ɗabi'arsu ba ta da kyau. Ka ummace gwanda ka kira arni ya zo ya maka aiki, ba zai cuce ka ba wallahi. Kuma zai maka sauki, kuma ya maka mai kyau. Amma sai ka kira ɗan uwanka musulmi, ga karya alƙawari, ga ƙarin kuɗin kayan aiki, kuma in kai galala kaɗan a kwashi kayan aikin. Wallahi wannan ina gaya muku yana faruwa da yawa. Shine zaka ga ba wai goyon baya nake yi kai tsaye ba. Misali a ga mutum musulmi ya buɗe wuri ya ɗauki arni ya saka, ka tambaye shi tarihin musulmi nawa ya zuba, danginsa na jini nawa ya zuba. Halin mu bai da kyau. Mota ne, transportation ne, a shago ne, a kaza ne, sai ga musulmin zai disappointing ɗinka. Nan gurin anan masallacin wani ɗan uwa ya zo, muna sallah da shi, muna karatu gemu da addini, mun daɗe mun saba da shi, direba ne shi. Ya zo mun magana akan mun kalla da Allah, a taimaka mu cikin yan uwa da ake ta sama mun mota dan Allah in samu ce da iyali na da wani su cikin nan da yan uwa da muke sallah. Na kira wannan masa magana yace mallam ni ba da ra'ayin harkar transportation, amma dai tunda kai magana ka yarda da shi ba komai, bari mu jarraba shi. Sai mace sabuwar gol ya ba shi, yace gashi nan yaje ya rinka yi kawo balance. Dama yace rinka wai kawo balance din wuri na in ba shi. Na ce ce mako kawai dai kawai kaje ku ƙara tattalin tsakanin ku da shi, wato a haɗa da shi in ta fama ni zan nemo balance din kenan. Kaga ai akwai matsala, ni ina ta kaina ina ta neman balance, kaga ai bai zai yi ba. manu shahid na su ku yi hakuri da san halin mutane wallahi mutumin in ka ganshi in Allah ya so yadda sai ka dauka cewa fika imani bushin sa baki kirin gemu sanan gurin amma ya dade bai da motar da yake ga kuma yana da iyalan sa yana da waye da waye sauran su muka aka taimaka masa wallahi mallan zuwa ya sai da motar ya bugar da ita kurin ya daina zuwa masallacin ya dauke kafa tukunna ya dai bota uku tukun a neme shi ana ta waya ce wallahi muna can tsakanin Lokoja da Abuja da can muke ta bugawa shi mai mota yana murnan ana tare yace to a turo kudi mana yace a za a turo ka san me masa wata ran yazo yace ranka da wallahi matsala an samu road safety sun kama motar nan kuma ni ba a bani original takaddu ba gashi sun kama an ce kaza 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 sauran su to ya yadda da shi ya dai bu takaddun original din yace wallahi kamar baran bare ba ya dauka bashi ashe ya je ya kasa ta ne a kasuwa an sayar da ita an sallama ciniki ina original takaddu ka duba yaudara me sallah akramaka Allah sujjada sallah karatun qur'ani wallahi an tashi an tafi a masallaci sai dai masu gadi su ce za mu rufe wallahi ku yi hakuri mu buga misali da gida kanmu da kanmu halin mu bai da kyau amana subhanallah yaje bugar da ita ya karbi kudin ta sai ya canje wata motar sai ya sayi wata ya mata fenti kurin sai je ba sojan haya ya akai aka neme shi dai balance bai samu ba daga baya ya ce wallahi barayi ne suka bake su a hanya aka kwace motar shi ya rasa ma me zai ce masa kaza kaza haka akai ta fama daure shi za a yi ne ya za a yi da shi haka dai magana dai ta mutu kawai shi wancan ya asara ya mun samu wuri wallahi ba a taimaka wa mutane mutane suna da hali ana tare da su sanki su ga wani yana da zuciyar ya taimaka din amma waye za a hada kai da shi a yi aikin Allah mallan yanzu yaro a gida fa guri yake cuci ubansa yaro a gida guri yake cuci ubansa in dai ubansa zai dora shi akan harkar dukiyarsa wallahi sai ya cuce shi gani yake kuma halal ne ya kassara ubansa ƴaƴan su kare iyayen su so ina faɗa ne ina maimaita wannan saboda mu gyara kuma matasa duk wanda ya kashe rayuwarsa da rashin gaskiya to bai zai je ko ina ba wallahi sai dai ka ga wani yana cikin rufin asiri kai ku kana cikin tozarta amma in mutum yayi hakuri rayuwa mataki mataki ne dole ka zama kasan wani kai hakuri kai gaskiyar sai Allah ya daga ka kai ma ka zama kana da wasu yara amma rashin gaskiya ha'inci mutum sallarsa ba ta hana shi ya ƙarya sallarsa ba ta hana shi ya ci dukiyar wani yanzu zaka iya ka dauki dukiyar wani kana ci ka sha ka yi gida ka yi riga kai ka saka sutura kai komai da kudin wani kai baka ji an ce maka maciyin haram Allah baya karban ibadarsa ba zaka iya jurewa akan maka ka shigar da kudin da ba naka ba cikin cikin ka ko ka ciyar da iyalinka da haƙƙin wani zaka iya yi to me amfanin sallar da kake zuwa kake yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana alfasha tana hana munkari to wannan shine kenan kun ga muna fada a cikin sirar nan annabiya rubuta kada waɗannan zai zauna da su zai mu'amala da su a ya dauki wannan kafiri ne ya masa aiki kaza kaza da sauran su duk yana iya faruwa a sirar mu gane shi ma annabi kansa yayi to ni da kai ma wani yanayin zai iya samu zai iya yiwa ko a kamfani wani babban mutum wata ran kai ne wani kamfanin sa a can kudu ne na gani yace kaga wannan mallan shugaban kamfanin za kai mamaki kaga kafiri ne yace amma wallahi mallan Allah shine mai shiryar da mutum wannan mutumin bai san cuta ba ni a iya zama nan shi kuma an mai shaida naira ɗayan ka bai dauka ba yace amma na dauko dangi na na dauko ƴan uwana wani ya ci miliyan kaza wani ya ci trailer ya ce ta bata ta fada rami ta yi hadari an neme ta an rasa wani ya ci kaza yace amma wannan dalla dalla yace saboda na yarda da shi har sa hannu nake a checks dina in ba shi kudin tafiya ta da ya mun waya bukatar kudi kaga kafiri ne in ce je ka banki ka ciro kudin na sa hannu yace na yarda da shi to cewa akai musulunci ka dauki mai sallah saboda yana sallah ita cutar ka wa ya fada ko dole ne ba dole bane ba, an ce lalle ka taimaki dan uwanka ne mai sallah in ba zai zalunce ka ba, amma in zai cuce ka zai haince ka, to karabu da shi, karabu da shi. To Allah mu kula da wannan abubuwan, musamman matasa, harkar makaranta, harkar kasuwa, harkar noma, harkar mu'amala, ayi gaskiya a gidanku, a san kai mai gaskiya ne. Canji in babanka ya aike ka, ko bai ce maka bani ba, yana gane hankalinka. Naira biyu, naira biyar, naira ɗari, naira hamsin, naira, dawo masa da kuɗinsa, zai ce ka yaron ne yana da amana. Daga canji, kaga ba wani abu bane canji, it's normal. Wani ma baya ma tambayan canji, amma wallahi wannan sai ya daga darajar ka na har iya tsawon rayuwarka, ya ɗauki harkar miliyoyi ya ɗora maka, saboda ya yarda da amanarka. Amma matukar za a baka wani abu na amana a ga ka taɓa shi, ga yanda abun nan yake, sai aka dawo aka ka canja ka ajiye shi a nan gurin, akwai damuwa, akwai damuwa. Kuma ba wani abu ake ji ba, mutuwa lahira, wallahi tallahi mana, astaghfirullah wa natubu ilayhi. Iya tashin hankalinka, mutu da hakkin wani akan ka, a ɗebe sallolinka gaba daya a je a bashi, a ɗebe azuminka da karatun Qur'aninka da zikirinka da komai, yana zaune yana kwance a gidansa bai ba, saboda ya kaci mai haki, a ɗiba a je a bashi. Kai yanzu zaka iya yadda wannan nafilar da kake da karatun Qur'ani a je a ba wani, zaka iya? So jama'a, waɗannan su ne kaɗan daga cikin takaddu da manzon Allah ya ta rubutawa ga waɗanda ba musulmi ba, irin su Bani Ghifar sun yi ittifaki za su zauna da taimakon juna, su Nu'aym ibn Mas'ud dukansu annabi ya rubuta musu sallallahu alaihi wasallam. Sira annabi tana cike ne da bayanin rayuwar ɗan adam, ga wanda ya karanta ta ya fahimce ta ya bi ta daki daki zai karu da abubuwa da yawa, ba wai kawai tarihin an yi kaza an yi kaza ba, a mu'amala alaihi salatu wassalam. Allah ƙara manzon Allah daraja, Allah ya samu cikin masu biyayya gare shi. Abinda muka faɗa ne dai Allah ya mana arziki ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya yafe mana. Insha Allah sati mai zuwa za mu tashi ƙaramin yakin Badar da kuma babban yakin Badar din insha Allah. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.